Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Talata 28 ga watan Maris. A cikin shirin za a ji yadda Ghana ke asarar kimanin dala biliyan 2 kowace shekara saboda rashin ingantattun hanyoyin tattalin albarkatun gona da kuma yadda ake shirin daukar mataki. Za kuma a ji cewa a ci gaba da ziyarar zumunci da taimaka ma juna da musulmi da Kirista ke yi a jamhuriyar Niger. Kirista sun ziyarci ƴan uwansu musulmi da kuma kayan buɗe baki don masu da wato don musu barka da shiga watan azumi na Ramadan.
Wannan abu ne wanda zai iya ƙara haɗa kan musulmi da su kiristan, don ki abin da ya shafi taimako shi taimako ko da akwai bambancin addini tsakaninka da mutum ka iya tallafa mishi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da Yahudawa wanda ba cikin addinin musulunci suke ba, an yi zama amana da su, an yi zaman kowa ya yi addinin shi, kuma taimakeke ne juna tana shiga a tsakanin su musulmi da kuma wanda yake kiristan.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin ɗan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Niger da kuma darussan azumi albarkacin watan Ramadan. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya. Jiya Litinin, mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta alƙawarin bayar da tallafin samar dala Amurka miliyan 100 ga ƙasar Ghana. Ta kuma jaddada cewa muradin Amurka ƙasashen Afirka ya wuce yin gogayya da ƙasar China a rana ta farko da ran gadin da za ta yi na tsawon mako guda a nahiyar. Harris ta faɗi jiya Litinin cewa Amurka za ta bayar da tallafin samar dala miliyan 139 waɗanda akasarinsu za su taimaka wajen daƙile tashi-tashin hankula a yankin Sahel, inda 'yan ta'adda ke ci gaba da addabar yankin. Ta yi wannan magana ne a Jubilee House fadar shugaban ƙasar Ghana tare da shugaba Nana Akufo-Addo. Don taimakawa wajen magance barazanar tsatsauran ra'ayi da rashin zaman lafiya, a yau ina farin cikin sanar da tallafin dala miliyan 100 ga ƙasashen Benin da Ghana da Guinea da Cote d'Ivoire da kuma Togo, in ji ta. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya dage shirinsa na yin garan bawul a bangaren shari'a kasar sakamakon zanga-zangar da aka yi akan titina da kuma yajin aikin da ma'aikatan kasar suka yi na adawa da shi. Netanyahu ya ce ya bada umarnin dage dokar da ke da cece-kuce har zuwa lokacin dawowar Knesset, wato majalisar dokokin Isra'ila, domin ba da dama don tattaunawa ta gaskiya da yake bayyana ta a matsayin hanyar kaucewa yakin basasa. Netanyahu ya alƙawarin cimma tabbatacciyar yarjejeniya yayin zaman majalisar wanda zai fara a ranar 30 ga watan Afrilu. Shirin firaministan ya buƙaci a ƙara ƙarfin ikon majalisar dokokin ƙasar, ciki har da alƙalai da 'yancin yin watsi da hukuncin da bata gamsu da shi ba. Wani mai sharhi kan harkokin soja na ƙasar Ukraine, Oleh Zhdanov, ya bayyana sanarwar da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya bayan na tura makaman nukiliya da aka kirkiro ta dabarar zamani zuwa ƙasar Belarus da nufin yin tasiri ga yanayin da ake ciki a fagen daga da kuma tilasta abokan hulɗa ƙasashen yammacin duniya su rage samar da makamai da kayan aiki a matsayin barazanar amfani da makaman nukiliya, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Associated Press ya bayar da rahoto. Ukraine tana da baiwa wuraren samar da wutar lantarki mafi girman kariya ta hanyar ɓoye kayan aiki a ƙarƙashin ƙasa, yayin da take gyara na kusan dala biliyan 1 da aka lalata kayayyakin makamashinta daga hare-haren jiragen saman Rasha ke kaiwa, in ji wani babban jami'in masana'antu. An bayyana garin Avdiivka na ƙasar Ukraine a matsayin wani wuri da jami'an ƙasar ta Ukraine suka kira wuri mafi mahimmanci da aka lalata, yayin da ƙasar Rasha ta karkata akalarta zuwa can bayan yunkurin kama Bahmut da bai samu nasara ba.
To, a gaida Sarfilu, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu je ƙasar Ghana. Wani rahoto da gwamnatin ƙasar Denmark ta fitar ya nuna cewa Ghana na asarar kimanin dala biliyan 2 kowace shekara sakamakon lalacewar kayan abinci bayan girbe su sanadiyar rashin ingantattun hanyoyin sarrafa su. To sai dai ana kokarin daukar mataki. Wakilinmu a Kumasi Hamza Adams ya hada mana wannan rahoton.
Dan akwai shugaban kwamitin da ya jagoranci binciken ya bayyana cewa
the research then we realized that if you take tomato yam
bisa binciken da muka gudanar akan wasu kayan abinci kamar tumatur da mangwaro da doya da dai sauransu mun gano cewa kasar na hatsarin kimanin biliyan 1.9 na dalar Amerika a kowace shekara sakamakon lalacewa na waɗannan kayan abinci bayan an girbe su. Bin mamaki shine doya ke kan gaba sannan tumatur cikin jerin kayan abinci da ke lalacewan. Doya na lakumi fiye da miliyan 550 na dalar Amerika, kazalika tumatur na lakumi fiye da miliyan 60 na dalar Amerika ka a kowace shekara a jihar Accra kadai. Wannan ko shakka babu matsala ce babba.
Loss was about $1.9 billion per annum.
Na tuntubi Malam Jafar Dankobiya, jami'i ne a sashen binciken kayan abinci kana mai sharhi kan sha'anin noma a Ghana, inda ne masa tambaya ko shin ya yi da wannan rahoto a inda yake cewa ko shakka babu wannan matsala ce babba kuma in gwamnati ba ta yi kokarin daukan matakai akai ba to Ghana za ta yi tsunduma cikin matsalan karancin abinci.
Yawancin abincin da ake bewa a Ghana imma a rasa ta a gona ko kan hanya lokacin da ake zuwa da ita saboda hanyoyin da ake zuwa da ake noma zuwa birni ko birane ba hanyoyi ne masu kyau ba. Shi yasa ka samu an girbe abinci an kare amma saboda ana hadari hanya ya bata sai abinci ta saura kan hanya ta bata.
To sai dai a kokarin ta na bada gudunmuwa wajen ganin kasar Ghana ta shawo kan wannan matsala. Ofishin jakadancin kasar Denmark a Ghana ta shirya wani taron kara wa juna sani da masu ruwa da tsaki ta fannin noma domin tattauna batutuwan da ka iya janyo natija mai kyau. Jakadan kasar Denmark a Ghana Tom Norin ya faɗa wa manema labaru a gefen taron cewa
Denmark is actually traditionally
kasar Denmark asalinta kasa ce da harkar noma ya bunkasa sosai a don haka mun samar da hanyoyi da dama wajen magance matsaloli irin haka. Waɗannan matakan za a iya yin amfani da su a nan Ghana. Muna so mu kawo kamfanoni daga Denmark domin su haɗa kai da wasu kamfanonin a nan kasar Ghana wajen inganta matakan shawo kan wannan matsala.
What we are saying is we want to bring in some of those Danish companies.
Kuwa Jafar Dankobiya na ganin kamata yi da gwamnati ta bullo da fasahar noma musamman irrai da za su iya jurewa ruwa na sama domin tsawaita lokacin wasu kayan abinci da ke lalacewa cikin gajeren lokaci. Muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza Adams, yanzu kuma ga Sarfilu da kashi na biyu na labaran duniya.
Yan sanda a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka sun ce wani dan bindiga da ya kashe kananan yara uku da manya uku a wata makarantar Kiristoci a ranar Litinin ya gudanar da aikin sa ido kafin ya kai harin. Shugaban yan sandan birnin Nashville John Drake ya shaida manema labarai a yammacin jiya Litinin cewa dan bindigar wanda yan sanda suka harbe shi har lahira ya zana taswirar makarantar daki-daki game da bayanan dukkan hanyoyin shiga. Ya bayyana wanda ya harban a matsayin Audrey Hell mai shekaru 28 wanda tsohon ɗalibi ne a makarantar. Hell ya barar bayani da sauran rubuce-rubuce waɗanda masu bincike ke dubawa a cewar Drake. Don Aram mai magana da yawun hukumar 'yan sanda ya ce maharin yana ɗauke da aƙalla bindigu masu sarrafa kansu guda biyu da kuma ɗaya ƙaramar bindigar hannu ɗaya. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun faɗa jiya Litinin cewa wani harin ƙuna bakin wake da aka kai a wajen ma'aikatar harkokin wajen kasar a kabar babban birnin kasar ya kashe aƙalla mutane shida tare da jikkata wasu da dama. Wasu shaidun gani da ido sun shaida muryar Amurka harin ya afku ne a kusa da wani shingen binciken jami'an tsaro a daidai lokacin da ma'aikatan ma'aikatar ke barin ofisoshinsu zuwa gida. Kakakin 'yan sandan Kabul Khalid Zahdan da aka nada kungiyar Taliban ya bayyana cewa akwai jami'an tsaro guda uku daga cikin waɗanda suka jikkatan. Wata kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa da ke ƙarƙashin ikon ƙasar Italiya da aka fi sani da emergency ta tabbatar da cewa cibiyar aikin tiyata da ke kusa da ita ta karɓi majinyata 12 da suka jikkata ciki har da wani yaro yayin da wasu biyu da abin ya ratsa da su tun suka mutu da isarsu. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayar da rahoton cewa kungiyar ta'addanci ta Daesh ta ɗauki alhakin wannan mummunan harin wanda shine hari na farko da aka kai tun bayan da aka fara azumin watan Ramadan a makon jiya ƙasar ta Afghanistan. Daga ƙarshe ka ta fara kamfanin mai na Saudiya Aramco zai zuba jarin biliyoyin daloli a masana'antar sarrafa man fetur ta ƙasar China ciki har da gina sabon matatar mai. Sanarwar ta ranakun Lahadi da Litinin na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da kamfanin ya samu ribar sama da dala biliyan 160 a shekarar ta gabata 2022. Aramco zai samu ribar kashi 10 cikin 100 na kamfanin Roshan Petrochemical Company Limited na ƙasar China, wanda farashinsa ya kai dala biliyan 3.6. A ƙarƙashin yarjejeniyar tallace-tallace na dogon lokaci, Aramco zai samar da gangar mai 480,000 a kowace rana ga wani sashen kamfanin Roshan da ke kuma sarrafa babbar cibiyar tace sinadarai ta ƙasar China. A ranar Lahadi ta gabata, kamfanin Aramco ya ce zai gina sabon matatan mai da sinadarai a arewa maso gabashin ƙasar China ta hanyar haɗin gwiwa da ƙasar ta China.
To gaida Safilu Hashin Gumil da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Niger, inda Kirista suka kaima musulmi ziyarar barka da shiga watan azumi na Ramadan tare da tallafa ma masu bukata abun bude baki. Daga birnin Agadez ga Hamid Mahmud da rahoton.
An dai rabon kayan abincin ne ƙarƙashin jagorancin manyan limamman cocin da ke nan garin Agadez, inda aka tallafa wa marasa ƙarfi da marasa lafiya da ke kwanci a asibitoci da kuma musulmai da dama. Sun dai tallafin ne da nufin baiwa mabiya addinin musulunci ƙwarin gwiwar gudanar da ibada a wannan lokacin. Pastor Emma Moses ya yi ƙarin haske kan tallafin.
Taimako ne muka kawo na furwi da abinci, kamar wasu abubuwa ne wanda suke kawo kamar taimako gudunmawa wanda cikin rayuwa.
Shugabannin da suka karbi kayan abincin sun ce wannan tallafin ya zo ne a daidai lokacin da suke da bukatar sa. Inji Madam Maimuna.
Abin nan ya burge ni mutuka, musu godiya, muna jinjina musu, kuma muna fatan sauran su irin wannan association kuma waɗannan da suka yi kuma musu ci gaba da yi.
Koyaya malumma ke kallon irin wannan yunkurin da kiristoci suka yi na bada tallafi ga musulmi? Malam Salifu Ahmed, malami a Agadez.
Wannan abu ne wanda zai iya ƙara haɗa kan musulmi da su kiristoci, da yake abin da ya shafi taimako ko da akwai bambancin addini tsakaninka da mutum, ka iya tallafa mishi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da Yahudawa wanda ba cikin addinin musulunci suke ba. An yi zaman amana da su, an yi zaman kowa ya yi addinin shi, kuma taimake ke ne juna tana shiga a tsakanin su musulmi da kuma wanda yake kiristani.
Pastor Ibra Khalid yana ganin ta irin wannan ne za a samu kyakkyawan zamantakewa tsakanin mabiya addinai.
Yesu Almasihu da kanshi ne yake magana, yana cewa na bar muku umurni ku so junanku wanda yadda mun ka so juna, ta haka ne mutanen duniya za su gani kuma za su amince, kuma za su gani ke gaskiya ku wadanda suke bina ne. Wannan yana nuna vrema zamantakewa, kuna taimaka ma junanku, to wannan shine rayuwar tamu.
Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
Hamid, yanzu kuma bari in za ku da gefe guda Mahmud Ibrahim Kwari ya gabatar mana da shiri na gaba.
Yan ƙasa da hukuma,
ka sha haƙe cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin yanci, mai wannan hali yaushe ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuri zan gabatar.
Akwai case guda hudu na sace-sace, akwai case guda uku na kamar mata hakan ga wanda suka haife suka kashe jariri.
Da sanin kowa ne shari'a daga shekara sai shekara, manyan alƙalai ke haduwa su ce irin wannan shari'a.
Kenan an ɗebe matalakan tsoron hukuma tunda da wani ko bako bakin kowar justice in ka gane shi in ba dole ba bai zuwa.
Shirin na wannan makon na jamhuriyar Niger domin jin kokarin hukumomin shari'a na ƙasar kan rage cinkoso a gidajen kaso da kuma wayar da kan 'yan kasar game da harkokin shari'un manyan laifuka a kotunan kasar. A dakace mu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura.
Madalla, masu ware hukumomin kula da shari'a a jamhuriyar Nijar sun bulo da wani salo na sauraron ƙararraki da shari'u a kotuna ta hanyar gudanar da zaman kotuna na musamman domin sauraron shari'un manyan laifuka da nufin gudanar da su cikin hanzari. Wannan zama na musamman zai taimaka ko na taimakawa gaya wajen rage cunkoso a gidajen yare na kasar da kuma tabbatar da adalci ga waɗanda ake tuhuma da aikata laifuka daban-daban. Wakilin sashin Hausa na muryar Amurka a jihar Tawa, wato Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, ya hada mana rahoto na musamman game da wannan batu.
Shirin dan kasa da hukuma ya leka a daya daga cikin gaggan kotunan shari'a na jamhuriyar Nijar ke birnin Kwanni, inda ake can ana zaman kotun duba manyan laifuka, kuma babban alkalin kotun ne ya soma yin karin bayani.
Sunana Lawan Goje, president na Tribunal de Grand Instance suna Kwanni. Aji na biyu ko mine dunzel session na wanga shekara. Shikin dosiye guda 20 kina muna da dosiye bakwai wanda ake cewa ku mortal. Kaman an kashe mutum ne kaman me ba da niyya a kashe shi ba. Shi ne ake cewa da turanci ku mortal. Akwai case guda 4 na sace-sace, kuma muna da case guda 4. Bayan wannan akwai case guda 3 na kaman mata hakan ga wanda suka aife suka kashe jariri. Wannan akwai case guda 2 na viol na fiade, akwai case guda 2 shi ma na kisan kai ne, sai akwai case kuma guda 2 kaman wuta ne an sa ma kaman gidajen mutane wuta hakan ga da gangan kun shi kenan laifukan da insha Allah za a yi za ma mutanen da za ma shari'a cikin wanga kwana 10 da za a yi.
Da wannan shari'a ta shahi akwai mata ciki suna da yawa cikin wannan shari'a.
Muna da mutane kusan 32 mai cikin duk yawancin maza ne, mata guda 3 kadai na akwai.
Wane jan hankali ko wane kira za kowa mutane ya zamanto tsakanin su da hukuma? Mutane na iya idan ko an yi musu wani abu wanda ya bata musu rai maimakon su dauki doka a hannunsu ya zamanto sun waiwayi hukuma saboda kar ta kawo mutane irin wannan zaman kwaso, ya zamanto kamar abu ne za a riga kahi su su yi riga kahi ko ku yi riga kahi, ya zamanto ba fatan a kame ke mutane ne ake yi ba.
Hakanan ne kenan kullum shi ne fatan mu ga mutane, kaman ko an maka wani laifi ko banna ne ko menene duk abin da dai ya faru tsakanin zamantakewan mutane, mutum wanda aka ma laifi kar ya yi gaugawan maida mutane ci da kanshi ne, kenan ya kai kukan shi wajen hukuma. Kenan an fara din ma daji ne ake akwai masu gari a zo can abun ba gyaru ba a kai ga wajen sarki har a zo ga babban bariki zuwa nan kotu. Kenan hanyoyi ne da yawa akwai, mutum ba dole ne sai shi da kanshi ya ma kanshi ne, duk abin da kun gani bai kamata ba. Kenan kar a bari sai abun an aikata tukun za a ce a tayi wajen hukuma, a'a duk an gani abin da za a yi wani ko wani banna ne ko abin nan ne, kenan ya kamata tun da wuri a gaya ma hukuma a dauki mataki, ba sai an bari a mun yawa ku ba. Shine ake cewa kullum ana kiran mutane ana kiran jama'a ya kamata su ba hukuma goyon baya. Shi goyon bayan da ake tambaye su ba wani bane, wannan labarin da suke da su ba da shi kadai ne, kenan sauran ba aikin su bane.
President tun da aka doko wannan sabon salo na yin wannan shari'a gidan kurkuku kamar na Kwanni, ana iya cewa ya dan samu ya sheda dan ya raspire tun sadda aka doko wannan salo na yin shari'a lokaci zuwa lokaci ko wata zuwa wata na manyan laifuka.
To alhamdulillah fatan mu shine dai ya kamata tunda ko da wani laifi kukan mutane a mutane a ce ba ai mana shari'a ba ai mana shari'a ba, kaga mutum ya shekara 4 5 zuwa 7 haka nan kana gidan yari zamne ba kusan situation kinka ba kai ba maka shari'a ba ba kusan abun nan ba. Kenan shi yasa gwamnati ya fiddo wanga sabon tsari wanda ake ce ma chamber criminal na abun nan. Gidan yari na ko ne insha Allah mun dauki alkawali da insha Allah da taimakon jama'a muna so mu rage wanga kukan mutane na wanda kamar an ga mutane da yawa cikin su ba su samu shari'a ba.
Abin ka mutum ne yan dace hanshaki kuma ingantacce mai karfi ga shi amintacce da basira ilmi ta tace
A cewar wani masanin harkokin hukuma, wannan abin na ƙara kusanta hukuma da 'yan ƙasa, saboda damar da ake ba 'yan ƙasar na kusantar na ma'aikatan shari'a.
Ni dai sunana Hamisu Dallami, mai sai da waya a nan kasuwa ta nan birnin Kwani. Da sanin kowa ne, shari'a ba a yanta daga lokaci, daga shekara sai shekara. Idan shari'a irin waccan babbar shari'a za a ce ta ƙasa, daga sa da ake tara manyan masu manyan laihuka sai zuwa shekara manyan alƙalai ke haɗuwa su ce irin wannan shari'a. To sai kuma gashi yanzu an maida abun daga lokaci dan lokaci zuwa wani lokaci kaɗan ake irin wannan shari'a. To abinda mu muka fahimta a irin wannan abubuwan da ake, a gaskiya yana dan kawo irin tsaikon da ake samu kan wata shari'a da ake son a yi. To daga shekara har zuwa shekara abun zai ɗau lokaci ga su waɗanda ake tuhuma da su kankansu alƙalai, domin su kankansu alƙalai sai sun tsaya sun tattauna bisa ga wata shari'a da ya kamata a yanke hukunci, tunda ba kai tsaye ake yanke hukunci ba. Kaga idan ba a samu gabatar da ita ba wannan shekarar, to kaga abun zai ɗau wani lokaci kuma. To amma gaskiya wannan abun da aka tsara, alhamdulillahi, ne gaskiya na gamsu da wannan abun. Ana haida ma 'yan ƙasa ɗalibin kusanta hukuma, domin yanzu abubuwa ne wanda ake yi. Idan ka zo wurin shari'a, to za ka iya ga cewar wani laifi wanda kai kace ɗauka shi ba laifi ba ne, ba ya kasance a matsayin laifi, wanda kuma kace ganin laifi ne kuma ya kasance a wajenka, ba za ka ɗauke shi ƙaramin abu. To kuma ba haka abun yake ba. Kuma kusantan ma'aikatan kuma na ɗan sawar lallai a rika fahimta wasu abubuwa daga ciki wanda kai da ba ka san shi ba yanzu ka san shi.
A nasa ɓangaren Alhaji Isiya ɗan Dose cewa yi kusantar mahukuntan shari'a a can baya yana yin wuya, sai kazanjan namiji. Amma kiran da ake yi wa 'yan ƙasa da su kusanci wannan zaman na lokaci zuwa lokaci a cikin shekara na zaman kotun manyan laifuka na sawar 'yan ƙasa rage ɗari-ɗarin zuwa gidan shari'a saɓanin can shekarun da suka gabata.
Dangance da shari'a ta masu manyan laifuka, wanga da manya hukumomi sun kai ya yi daidai, saboda an yi tsari wanda zai kawo sauƙi ga waɗanda a cikin zaman wakari, wanda sai a daɗe ba a san kowa wanda suke ciki, bai san halin da suke ciki ba. Ai, ma shari'a ba zai san ya ƙara zama koko a kwai saura, da shi na dogon lokaci koko gajeri na. Amma yanzu da haka da an ka maido wata-wata, kenan Allah ya kawo sauƙi, sai a rage cunkoso gidan yari, kuma sai a yi sauƙin al'amura. Su ma masu ci da 'yan gwasan, su ma sai abin ya zo da sauƙi. Tunda 'yan an kace an rage yawan al'umma inda wanda aka ji suwa, kenan an samu sauƙi ko ɓangaren hukuma. Wannan shi ma shin daidai na. An ce 'yan za a shari'a nan an gayyaci kowa, duk wanda ka buƙata shi zo shi saurara. Kenan an ɗebe matalakan tsoron hukuma, tunda da wani ko bakin kowa justice in ka gane shi in ba dole ba bai zuwa.
Shi ma wani ɗan ƙasa ya bayyana wa shirin 'yan ƙasa da hukuma nasu ra'ayoyi game da irin wannan zaman kotunan duba manyan laifuka.
Mama Salu, bisa ga zancewan ga wanda aka ce sai an yi shekara masu manyan laifuka, lallai ni na ji daɗin abin da an kai, an ka guru sosai an kai wata-wata. Don wani shi na jiran ai mai shari'a shi sai matsayin shi, wani kuma ɗan ƙaramin laifi shi na son kuma ai mai shari'a sai matsayin shi. Amma hakan da an kai wallahi ya daɗi, ma kowa an ba shi nashi 'yanci na jin lokaci shi san abin da an tana sa mutane su waye game da harkar shari'a, don zuwa inda hukuma suna zama suna sauraron abin da aka faɗa musu.
A dai can shekarun da suka gabata akwai nuna shakku mai yawa a wajen 'yan Nijar da ma ɗaukar sauna, ciki na rawa da zaran an ka ambatawa mutum maganar zuwa gidan shari'a, inda kiran da mahukuntan shari'ar ke yi da ma wayewa 'yan ƙasar kai a daidai wannan lokaci na sa sannu a hankali 'yan ƙasar na ƙara nuna fahimta da ma kusantar mahukunta na shari'a.
Masare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Yau ga wasu lantu ke nukura don mun san 'yan ce mun nasara. Wasu ma a ciki
na gaba. Gaida Mahmud, yanzu kuma ga silabar ma da shiri na gaba.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta rawaito cewa babban kwamandan rundunar mayakan Nijar ya ziyarci sojojin da ke aikin sintiri a arewacin Tilwa, wato ɗaya daga cikin yankunan kan iyakar Nijar da Mali. Jaridar ta ce Janar Salifu Modi ya yi wannan rangadi ne da zummar isar da sakon jinjinar shugaban kasa Muhammad Bazoum zuwa ga dakarun tsaro saboda nasarorin da suka samu a yayin samaman da suka kaddamar a ƴan kwanakin nan a wuraren da ke matsayin malabar ƴan ta'adda. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce yaduwar labaran ƙarya ta fara daga hankulan kungiyoyin kare aikin ƴan jaridar Niger har ma da mahukuntan kasar. Sabili kenan kungiyoyin ƴan jarida ta Maison de la Presse ta hada gwiwa da kungiyar tarayyar Turai domin tunkarar wannan matsala da ke barazana wa zamantakewar al'umma. Jaridar L'Enquêteur na cewa jam'iyyar PNDS ta kori tsohon gwamnan Difa Isa Lamine daga sahun ƴaƴanta cikin wani yanayi mai kama da salon kama karya irin na Stalin. Jaridar ta ce a yayin taron kwamitin zartarwar uwar jam'iyyar ta PNDS ne aka ɗauki matakin korar Isa Lamine, amma kuma ba a fito fili aka yi wa jama'a bayanin dalilai ko kuma laifin da ya jawa tsohon gwamnan jihar ta Difa wannan hukunci ba. Makarkare da jaridar Air Info wacce ta bayyana cewa hukumomin Burkina Faso sun dakatar da shirye-shiryen tashar talabijin France 24. Jaridar ta ce wannan mataki ya biyo bayan hirar da tashar ta France 24 ta yi da shugaban reshen Al-Qaida a yankin Maghreb, sai dai hukumar gudanarwar tashar ta France 24 ta bayyana rashin jin dadinta a game da matakin da ta ce toye haƙƙin aikin jarida ne da na faɗin albarkacin baki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Nijar.
Za ka gaishe ka, yanzu kuma lokaci ne na sauraron darussan azumi albarkacin watan Ramadan.
Sunana Nana Fatima Malam Adamu. A matsayin mu na matasa a yanzu wannan wata na alfurma, wata mai albarka, wata na neman gafara da ya kama. A kullun in Allah da dasahi in muka gama aikin gida, muka ma uwayen mu aikin gida, muna zuwa mu haɗu a makaranta. Muna yin karatun Qur'ani. A koda yaushe muna ɗaukan isfi uku uku. Kowa yana yi, muna ɗaukar 'yan lokuta muna yi saboda muna neman albarkar wannan watan. Shi ne muke dagewa saboda wannan alfarmar wata, wannan garabasar da take cikin wata muke so mu riƙa samu da mu da 'yan uwan matasa. Kuma muna addu'a duk wasu matasan da suka yi sanhi a gwiwa ake cewa ko mai, muna so su tashi, mu tashi mu kama, mu yi ta addu'a, mu yi ta roƙon Allah, mu yi ibada daidai gwargwadon ikon da Allah ya mana. Mu ma ƙasar mu addu'a, mu ma iyayenmu da suka haife mu da malumanmu, mu ma shugabanninmu wannan bala'i da ya sabka na ƙasa Ubangiji Allah ya sanyaya mana. Allah Ubangiji ya kawo mana sauƙin shi. Kuma duk maraganyinmu wanda suka rasu, muna ta yi musu addu'a Ubangiji Allah ya ji kansu, Allah Ubangiji ya gafarta musu, mu ma Allah kyauta ta ƙarshenmu. Saboda wannan watan wata ne mai alfurma, wata ne da ya kamata mu kama jikinmu mu yi ibada. Daga wannan watan ya huce, babu wani wata wanda yi wannan watan albarka da alfurma a cikin shi. In kai addu'a Allah yana amsa kai tsaye. Shi yasa muke ta karfafa ƴan uwan mu matasa akan mu samu bakin raban mu. Ba lalle bane ba in an yi azumin bana da kai, kuma a ce ni na baɗi za a yi da kai. Shi yasa muke ta kiran matasa ƴan uwana mu tashi mu dage, dan shi yasa mu ma muke irin wannan shirye-shiryen na sabkan Qur'ani da addu'o'i. Kuma mu roƙa ma ƙasar mu Ubangiji Allah ya kawo mu albarka a cikin ƙasar mu, Allah sanyo mana alkhairi a cikin ƙasar mu, Allah ya taimaki magabatan mu, Ubangiji Allah ya ganar da mu mu yi musu biyayya, su ma Allah ba su ikon taimaka mana a matsayin mu na yara matasa.
To, da fatan an amfana. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai. Amma a
to a takaice, jiya Litinin mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta yi alƙawarin bayar da tallafin sama da dala Amurka miliyan 100 ga kasar Ghana. Ta kuma jaddada cewa muradin Amurka kasashen Afirka ya wuce yin gogayya da kasar China a ranar ta farko ta rangadin da za ta yi na tsawon mako guda a nahiyar. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ɗage shirinsa na yin garan bawul a ɓangaren shari'ar ƙasar sakamakon zanga-zangar da aka yi a kan tituna da kuma yajin aikin da ma'aikatan ƙasar suka yi na adawa da shi.
To, masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, ina ƙara miƙa ta'aziyata ga 'yan uwa da abokan arziki, musamman ma mahaifin marigayiya Hannatu Jibrin, Malam Ibrahim da kuma mijinta Malam Suleiman Salabawa, Allah ya rahamshe ta ya sa ta huta amin. Yanzu a madadin Safilu Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma producer mu Salamu Abu da kuma injiniyan mu na yanzu Kal, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fata da yi. Wassalam.